Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Sunana Sarki Hashim Gumel. Tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Juma'a ta babbar rana 19 ga watan Nuwamba shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labari.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya je Najeriya jiya Alhamis, kasar da tafi yawan al'umma a Afirka kuma babbar kasar kawancen Amurka a nahiyar. A wannan satin ne gwamnatin shugaba Joe Biden ta sanar da cewa Amurka ta kudura aniyar ƙara yawan rigakafin COVID-19 da ake sarrafawa zuwa fiye da guda biliyan 1 a shekarar 2022. Jami'ai a Belarus sun tada wani sansanin 'yan gudun hijira da ke bakin iyakar ƙasar da Poland, inda dubban 'yan gudun hijira da ke fatan shiga ƙasashen tarayyar Turai ta Poland suke.
Kanin labarin kenan aka saurara. A daidai lokacin da sakataren harkokin wajen Amurka ke ziyarar aiki a Najeriya, ko menene kudin Amurka kasashen Afirka?
Kawancin na Amurka da kasashen Afirka dai zai mai da hankali ne akan muhimman abubuwa biyar da suka hada da sauyin yanayi, karfafa tattalin arziki, inganta tsarin demokradiyya da sha'anin tsaro da kuma kiwon lafiyar duniya.
Hukumar da ke kula da ingancin kayayyaki a Najeriya ta gargaɗi manoma kan yin amfani da maganin kashe ƙwari da ake kira sniper.
Mun mukanci ma su manoma idan za ku aje kayakin nan ba mu son ku dinga sa sniper. Sniper bai da kyau ma mutum.
Haka kuma idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar, yan majalisar dokokin ƙasar da suka fara taro akan dabarun bin diddigin kasafin ƙasa. Sai kuma shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya je Najeriya jiya Alhamis, kasar da tafi yawan al'umma a Afirka kuma babbar kasar kawancen Amurka a nahiyar. Ziyarar Blinken ta kwanaki biyar a kasashen Afirka na zuwa ne yayin da rikici a Sudan da Habasha ke kara muni. Ranar Laraba, ranar da sakataren Blinken ya isa Kenya don ziyararsa ta farko a Afirka, jami'an tsaro suka budewa dubban masu zanga-zangar kin jinin juyin mulki wuta a Khartoum babban birnin Sudan da kuma birnin Omdurman, inda suka kashe akalla mutane 15. Wannan ita ce mummunar ranar tashin hankali da aka gani tun bayan da sojoji suka yi juyin mulki a Sudan ranar 25 ga watan Oktoba. Sakataren ya yi Allah wadai da tashin hankalin a jiya Alhamis a wuri na biyu da ya yada zango, wato Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Blinken ya ce dole ne sojoji su mutunta haƙoƙin farar hula na yin zanga-zangar lumana da kuma bayyana ra'ayoyinsu. Ya ce za mu ci gaba da goyon bayan buƙatar jama'ar Sudan ta maido da gwamnatin haɗin gwiwa a ƙarƙashin jagorancin farar hula, ciki har da dawowar Prime Minister Abdullah Hamdok bakin aiki da kuma sakin duk waɗanda aka tsare tun daga ranar 25 ga watan Oktoba ba tare da ɓata lokaci ba. A wannan satin ne gwamnatin shugaba Joe Biden ta sanar da cewa Amurka ta kudura aniyar ƙara yawan rigakafin COVID-19 da ake sarrafawa zuwa fiye da guda biliyan 1 a shekarar 2022. Wannan kudurin ƙarin na zuwa ne a lokacin da 'yan majalisar dokokin Amurka ke jefa ayar tambaya akan rashin daidaito wajen rabon rigakafin da kuma yin rigakafin tsakanin ƙasashe masu ƙarfi da marasa ƙarfin tattalin arziki. Kokarin na Amurka na yi wa kasashen duniya rigakafi ya samar da rigakafi fiye da miliyan 235 ga kasashe sama da 100 ya zuwa yanzu. Za kuma a ƙara samar da wasu a cewar wata sanarwar ranar Laraba. Amma sanarwar wannan makon na zuwa ne bayan watannin da aka kwashe ana hurawa gwamnatin Biden wuta akan ta dage a wannan kokarin. Ko 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat suna cewa me yasa fadar White House bata ƙara kokari ba don cike gibin da ake da shi tsakanin kasashe masu ƙarfi da marasa ƙarfi. Ƙwararru a fannin kiwon lafiya a Amurka sun ce yayin da yawan rigakafin da ake yi a nahiyar Amurka ta Arewa da kasashen Turai ke kusan kashi 50 cikin 100, yawan rigakafin na a kashi 10 cikin 100 a nahiyar Afirka. Jama'ar a Belarus sun tada wani sansanin yan gudun hijira dake bakin iyakar kasar da Poland, wurin da matsugunni ne ga dubban yan gudun hijira dake fatan shiga kasashen tarayyar Turai ta Poland. Kimanin yan gudun hijira 2000 da galibin su suka fito daga gabas ta tsakiya aka kwashi zuwa wani babban wurin ajiye kayayyaki dan ba su damar kaucewa tsananin sanyi a sansanin wucin gadin dake a waje. Kasashen tarayyar Turai na bibiyar abin da ke faruwa a bakin iyakar Poland da Belarus. Suna fargaban yiwuwar da bambakin za su tsallaka zuwa iyakokinsu. A halin da ake ciki, dubban yan gudun hijira suka yanke shawarar fasa shiga kasashen tarayyar Turai a jiya Alhamis. Maimakon haka, za su shiga wani jirgin saman gwamnatin Iraki zuwa Erbil a yankin Kurdistan na Iraki.
Kafin mu sake dawowa da labarai, za mu leƙa Najeriya. Inda kasar Amurka ta bayyana sabbin kudurorinta kan kasashe masu tasowa musamman a nahiyar Afirka. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ne yayi kallabin sabbin kudurorin lokacin da yake jawabi ga jami'an diplomasiya da na gwamnatoci a sakatariyar kungiyar rayuwar kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS a Abuja, babban birnin Najeriya, inda yake ci gaba da ziyara. Murtala Faruk Sanyin na dauke da wannan rahoton.
A can baya manyan kasashe da suka ci gaba a duniya na kallon kasashe masu tasowa musamman na nahiyar Afirka a zaman ci makonci. Manazarta na ganin su ma wasu kasashe masu tasowa sun rungumi wannan tunanin na cewa tilasu dogara kacokan kan kasashen da suka ci gaba domin wanzuwarsu. To sai dai gwamnatin Amurka ta sauya tunani akan wannan lamari, kamar yadda sakataren harkokin wajen kasar Anthony Blinken ya bayyana a yayin da yake jawabi kan manufofi da tsare-tsaren Amurka ga nahiyar Afirka.
Too many times the countries of Africa have been treated as junior partners.
Yace an kwashe tsawon lokaci ana daukar kasashen Afirka a matsayin kananan abokan hulɗa a maimakon dangantaka da su ta irin ta tsara. Sautari mukan nemi kasashe abokan hulɗar mu da su bi ko kuma su goyi bayan wani tsari na kasa da kasa wanda ba inda zai amfani bukatun al'ummar su. Akan haka Blinken yace lokaci yayi da Amurka za ta kawo sauyi a wannan tsarin na hulɗa da dangantaka da kasashe musamman na nahiyar Afirika. Mai kasashe 54 da kuma ke zaman muhimmin yanki na habakar tattalin arziki a duniya.
I want to be clear. The United States doesn't want to limit your partnerships with other countries. We want to make your partnerships with us even stronger.
Yace ina son tabbatar da cewa Amurka ba ta da buƙatar takaita kawancinta da wasu kasashe. Muna son haɗin gwiwar mu da ku ta yi ƙarfi. Ba ma buƙatar tilasta muku yin zaɓi, sai dai mu ba ku damar bin zaɓin da kuke so. Idan muka hada karfi tare, za mu samar da amfani mai yawa ga jama'ar mu.
The United States firmly believes that it's time to stop treating Africa as a subject of geopolitics and start treating it as the major geopolitical player it has become.
Amurka ta yi amanna cewa lokaci yayi da za a daina batun Afirka a matsayin siyasar yanki domin a so mu daukar ta a matsayin da take da shi na muhimmin yankin siyasa na duniya. Kawancin na Amurka da kasashen Afirka dai zai mai da hankali ne akan muhimman abubuwa biyar da suka hada da sauyin yanayi, karfafa tattalin arziki, inganta tsarin demokradiyya da sha'anin tsaro da kuma kiwon lafiyar duniya musamman yaki da annobar coronavirus. Sakatare Blinken ya ce ba yadda za a iya cimma waɗannan bukatun na duniya ba tare da haɗin kan nahiyar Afirka ba. Haka kuma ya bayyana irin baiwa da ƙarfi da nahiyar take da su, ciki har da samuwar ƙasa irin Najeriya.
The giant of Africa is an apt nickname for Nigeria because this country looms large.
Yace ƙarfin Afirka yana tattare a cikin Najeriya saboda ƙasar sai ƙara haɓaka take yi. Ga ta da ƙarfin tsarin demokradiyya da ƙarfin tattalin arziki, sa'annan kuma da al'umma masu jini a jika. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal, wanda kuma shine shugaban gwamnonin jam'iyyar PDP a Najeriya, na daga cikin waɗanda suka shaidi jawabin na sakatare Blinken.
Wannan sabon kudin da Amurka take da shi zai taimaka kwarai da gaske kan shawo matsalolin da muke fama da su a cikin wannan nahiya ta mu ta Afirka, musamman abin da suka shafi samun lafiya ingantacciya, samun sha'anin tsaro, samun matasa ayyukan yi, da kuma wato sha'ani na canjin yanayi, da kuma cakanta wato demokradiyya.
Taron ya kuma sami halartar manyan jami'an diplomasiyyar kasashen Afirka da wasu manyan jami'an gwamnatin Najeriya da kuma shugabannin kungiyoyin farar hula. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
A gaida na Sanyin na har yanzu da kwatar da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga ci gaba da labaran duniya.
Prime Minister India Narendra Modi ya faɗa a yau Juma'a cewa gwamnatinsa za ta soke wasu dokoki da suka shafi harkar noma guda uku masu cike da takaddama da suka janyo zanga-zangar adawa da gwamnatinsa da ba a ga irinta ba tun bayan da Prime Minister ya hau kujerar mulki shekaru 7 da suka wuce kuma zanga-zangar ta kawo wani sauyin siyasa. Ana kallon jawabin bazata da Modi ya yi wa 'yan kasar ta talabijin a matsayin wani babban sauyi daga gwamnatinsa wacce ta sha kara dokokin. Wannan na zuwa ne gabanin muhimmin zaben da ke tafi a jihohi da yawa ciki har da Uttar Pradesh da Punjab, jihohin da manoban su sune a gaba-gaban zanga-zangar. Mun yanke shawarar soke dukkan dokokin noma guda uku kuma za mu fara zama aiwatar da matakin a majalisar dokoki da za a fara wata mai zuwa a cewar Modi. Ya kuma ce yana da muhimmanci tunda bamu iya shawo kan manoma ba akan alfanun dokokin a gare su. Ya kara da cewa ina fata manoman za su koma gidajensu da gonakinsu don mu bude wani sabon babin. Hukumomin Uganda sun kashe akalla mutane 5 ciki har da wani malamin addinin Islama da aka zarga da yin alaka da kungiyar masu tsauraran ra'ayi da suka kai hare-haren kunar bakin wake a babban birnin kasar a cewar 'yan sanda a jiya Alhamis. Maza hudu aka kashe a wata musayar wuta da aka yi a wani gari kusa da iyakar kasar da Congo daga yamma yayin da suka yi kokarin tsallakawa zuwa cikin Uganda. An kashe mutum na 5 wani malamin addini mai suna Muhammad Kirebu a wata mummunar arangama a lokacin da jami'an tsaro suka kai samame a gidansa a wajen birnin Kampala a cewar mai magana da yawon rundunar 'yan sanda Fred Enanga. Ana kuma neman malamin addini na 2 Suleiman Nsubuga a cewar Enanga saboda zargin malaman 2 da sauya ra'ayin maza matasa musulmai da kuma karfafa su su kai munanan hare-hare. Samaman 'yan sandan na zuwa ne bayan wasu fashe-fashe da suka auku ranar 30 da ta gabata. Har akalla farar hula hudu suka mutu a lokacin da 'yan kunar bakin wake suka tada nakiyoyinsu a wurare 2 a birnin Kampala.
Labaran duniya kenan aka turara da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla hukumar da ke kula da ingancin kayayyaki ta Nigeria Standard Organization of Nigeria shiyar jihar Gombe ta gargaɗi manoma da 'yan kasuwa da su guji yin amfani da maganin kashe kwari na sniper a kayan amfanin gonar da suke ajiyewa don amfana su nan gaba. Abdulrahman Muhammad na ɗauke da wannan rahoton.
Shugaban hukumar shiyar Gombe Mr. Dallami James Yakusun ya yi wannan gargaɗin ne a taron faɗakar da manoma game da yin amfani da sinadaran adana amfanin gona a gidaje. Mr. Dallami James ya ce hukumar za ta ɗauki matakin doka kan duk wanda ya bi da wannan gargaɗin. Sannan ya ci gaba da cewa
yadda ya kamata dai idan ka san za ka sa shi ka tabbatar cewa in ka ce za ka sa na wata 5 ka tabbatar cewa ba za ka cire ka zo ka sayar ba. Abin da ka sa ya kamata ya cika wata 5 sai ka zo ka cire bayan wata 2 ka ga yana da illan da zai ji ma mutane. Kuma an mukan ce ma su manoma idan za ku aje kayakin nan ba mu son ku dinga sa sniper. Sniper bai da kyau ma mutum. Zai kashe kwari kuma zai jawo ma wanda za su ci abincin bala'in jaraba. So idan muka kama wani yana using sniper gaske za mu kashe. Don wannan shi bai san ma wanda zai ci kayan ba kila wani ko surkinsa ne ko wani kawunsa ne a wani waje. So bai kamata su dinga using sniper ba. Da akwai su kayakin gonan da akan yi na feshi inda in suka je inda ake sadda kayakin gona irin su herbicides da su insecticides za a nuna musu wanda za su yi amfani da shi. Da muka muna yi haɗin kai da masu sadda kayakin su herbicides da su insecticides din maganin kwari ba. Mun haɗa kai da su mun ce to da su dinga nuna ma manoma irin insecticides da su kayakin magungunan da ya kamata su dinga amfani da shi in za su storing abincin nan domin kar ya zo kuma a zo a wajen neman ƙari a za a samu rage kuɗin da ake son a aje a za a yi riba da shi kuma a zo kuma ana biyan kuɗin asibiti ka gan bai yi ba. Domin shi ka gan kamar shi sniper ɗin ma ko masu amfani da shi ma lokaci yakan ja mishi jaraba idan yana sa ka gan ana akan shakar shi kamar shaka haka ɗin nan yana sa wani lokaci ma ka sa a hannu an ji ma yarinyan ka ta zo ta baka gida ga hannun sniper ka sa a baki ko kuma biskit haka ɗin kankani ne amma ba za ka gane abin da zai ma a ciki ba abin da za ka gani yanzu ba ne saboda haka dan Allah abin. bari zancen sniper an aka ji wajen masu insecticides dai su je su tambaye su da su wannan magungunan da ya kamata da su yasu using don ya kashe kwari.
Daga bisani na tuntubi Malam Wadaji Lawan Umar wani manomi don jin ra'ayinsa game da wannan gargadi.
A gaida Abdulrahman Muhammad a jamhuriyar Nijar wasu kungiyoyin fafutukar ganin an yi gaskiya da adalci a sha'anin gudanar da al'amuran kasar sun shirya wani taron ƙara juna sani domin ganar da ƴan majalisar dokokin kasar muhimmancin dabarun zuba ido akan yadda ya kamata bangaren zartarwa ya amfani da kasafin kuɗaɗen ƙasa don ganin talakawa sun mora abubuwan da ake cewa an kudla aniyar aiwatarwa domin su a kowace shekara. Wakilin muryar Amurka a Maysalon wani Barma ya aiko mana da karin bayani.
Lura da irin yadda ake mayar da bukatun talaka a ƙarshen littafi a lokacin tsara kasafin kuɗaɗen ƙasa da kuma yadda wani zubin akan zattare kasan kuɗaɗen da ainihi aka ware domin gudanar da ayyukan da ke shafar jama'a yasa kungiyar Alternative Espace Citoyen da Rotab Nishiyar shirya wannan taro da nufin ganar da ƴan majalisa dubarun zuba ido akan yadda ake tafiyar da kasafi domin tantance mizanin ayyukan da aka kulli aniyar aiwatarwa. Shugaban kungiyar Alternative Espace Citoyen Musa Cangari na daga cikin masu ba da horo a wannan zama.
Ana amfani da kasafin kuɗi wajen tabbatar da ƴanci ko ba'ai. To bisa wannan ne muke wannan aiki kuma abin da muka sani su ma a ce ƴan majalisa sun san da shi. Dan su duba su gani an kawo musu kasafin kuɗi menene akidojin da suke sa a gaba domin su sa ido ga wannan. Mu a ganin mu abin da ya kamata a sani shine in ma an yi kasafin kuɗi eske ana yi ne domin a tabbatar da aiki kuma bayan an yi a ga wani irin sakamako aka samu wajen tabbatar da aiki. In su suka fahimci waɗannan abubuwa suka karbi irin ra'ayin da muke doke da shi abin zai tafi daidai.
Kasar Amurka ce ta hanyar ofishin jakadancinta a nan Nijar ta dauki ɗawainiyar wannan taro da ke hangen tabbatar da adalcin kasafin kuɗaɗen ƙasa. Andrew Caruso shine jami'in kula da sha'anin tattalin arziki a ofishin jakadancin Amurka.
Ambassador des États-Unis soutient Alternative Espace Citoyen et Rotab pour promouvoir.
Yace kasar Amurka tana goyon bayan waɗannan ayyuka na kungiyar Alternative Espace Citoyen da Rotab da ke kokarin ganar da ƴan majalisar dokokin ƙasa da jama'ar kasar Nijar nauyin da ya rataya a wuyansu akan batun tabbatar da haske a harkokin haraji. Nijar ƙasa ce da Allah ya yi wa arzikin jama'a da arzikin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa, to amma kuma Nijar ba za ta cimma burin akan waɗannan albarkatu ba muddin kasafinta da tsarin kashe kuɗaɗenta da kamfanonin gwamnatin ƙasar ba su cike sharuɗan ƙasa da ƙasa da ke bin diddigin sha'anin biyan kuɗaɗen haraji ba. Matakin da ka iya baiwa majalisar dokokin ƙasa damar gudanar da ayyukanta na mai alhakin zuba ido. Kungiyar Alternative Espace Citoyen da Rotab Nijar sun yi fice wajen zuba ido akan ayyukan haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. A halin yanzu waɗannan ƙungiyoyi na ganin buƙatar jama'ar ƙasa da masu wakilci a majalisar dokoki sun dage wajen bin diddigin tafiyar da kasafin kuɗaɗen shekara a matsayin wata hanyar samar da haske a wannan fanni. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu nanar gizo wato voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Ko zai dora ne inda muka tsaya a tattaunawar da muke da Dr. Nasir Damowa wanda makon da ya gabata yake mana fashin baki kan tasirin da zabukan gwamnati da aka yi a jihohin Virginia da New Jersey za su yi wato akan zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba baki idan Allah ya kai mu. Har ila yau a cikin shirin za ku ji cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da mataimakin sa Professor Yemi Oshibanjo da kuma ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey Inyema a ziyarar kwana biyar da yake yi a nahiyar Afirka inda ya je Kenya da Najeriya yayin da yake shirin danganawa da ƙasar Senegal. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Madalla kafin mu dora daga inda muka tsaya a tattaunawar da muke da Dr. Nasir Damowa a makon da ya gabata. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da mataimakin sa Professor Yemi Oshibanjo da kuma ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey Inyema. Blinken na ziyarar kwana biyar ne a nahiyar Afirka inda da farko ya fara yada zango a ƙasar Kenya kafin ya isa Najeriya a ranar Alhamis. Sakataren harkokin wajen Amurka ya fara ganawa da shugaban Muhammadu Buhari ne bayan da isa fadar shugaban kasar da misalin karfe 4 na yamma gogon Najeriya. Ziyarar da Blinken yake a nahiyar ta Afirka ta maida hankali ne kan ƙara ƙarfafa danƙon zumuncin da ke tsakanin Amurka da waɗannan ƙasashe uku da ma sauran ƙasashen da ke nahiyar Afirka. Batutuwan da suka tattauna da shugaba Buhari sun hada da batun lafiya, tsaro, samar da hanyoyin makamashi mai tsafta da kuma bunƙasa tattalin arziki. Baya ga batun tabbaka tsarin demokradiyya a nahiyar. A gobe Asabar ake sa ran Blinken zai kammala ziyarar tasa a nahiyar ta Afirka da ƙasar Senegal inda zai gana da shugaba Macky Sall kan taimakon da Amurka take yi wa ƙasar dangane da yunkurinta na samar da allurar cutar COVID-19. To wannan kenan. Yanzu kuma bari mu dora a inda muka tsaya a tattaunawar da muke da Dr. Nasir Damowa dake mana fashin baki kan siyasar Amurka inda a cikin zantawar da muka yi da shi da muka faro a makon da ya gabata ne masa wannan tambaya. To wasu bincike da aka gudanar kwanan nan a nan Amurka da dama sun nuna kamar shi kan shi Biden din farin jinin sa na dan raguwa. Kamar ya kakkalli wannan al'amari.
To wato gaskiya tunda aka dantsar da Biden su NDA jam'iyyar Republicans sun ta neman suka da za su mishi wanda zai sa abin ganshi kwarjinin shi ya rage sosai saboda yana da daga cikin shugabannin kasar da ba an zaɓa su kwarjinin su sai ƙara fiye da lokacin da aka zaɓe su. To India fara samun matsala ta gani na shi ne lokacin da ya abin nan ya janye sojojin Amerika daga Afghanistan yadda aka yi janyewa duk da yake Amerikawa ba su goyon bayan wannan yakin da ya ci gaba suna son a jaye sojojin su amma yadda aka gudanar da kaya abinda kafafen yaɗa labarai suka nuna yadda mutane ke ta rasa rayukansu musamman wanda jirgin da ya tashi mutane suka laƙe mishi kamar yadda ake hawan motoci a ƙauye sun abin nan. Sannan kuma aka zo aka yi harin kuna bakin wake a kofar wannan airport ta Kabul. To duk ire-iren su wannan abin ya sa kwarjini aka ga cewa bai gudanar da wannan janyewa yadda ya kamata ba ko wato tsari wajen gudanar. To shi ya sa har mutane suka dan fara shakku su kuma 'yan da Republicans sai suka yi wannan dama suka ci gaba da shukar shi akan jayewa da kwarjini shi ya ƙara ragewa.
To dakta kamar ina yiwuwar dawo farin jininsa kamar yadda yake da shi a baya tun daga shi ko rabin wa'adi ma bai ba a cikin wannan wa'adi na shi na farko.
Eh to kamar da yanda mutane ke tafi musamman sun shi bakin sa zai shi Amerika kamar suna da basu dokon tana abu. Zuka ga yanzu akwai inflation yayi yawa a ƙasa idan sannan kuma gashi babu kayayyakin masarufi da yawa a cikin shaguna shi yasa kayan na tsara saboda akwai wannan matsalar kwashe abin da daga tashoshin jiragen ruwa musamman na California inda jiragen ruwa suna ana ruwa su kasa sun fi kayan da suka fito da su daga kasashen da America ke importan kaya to idan aka suka sa shi shugaban Biden da kuma gwamnatin shi suka yi kokari suka walwale wannan matsala din rayukan mutane suka fara dawowa daidai suka fara daidaita to consumers su mashi bakin sa sun nuna cewa yana yiwuwa kwanci shi dawo wai idan yayi kokari haka kana zaben 2022 to yana yiwuwa wato galabar da ƴan Republican ta samu suka samu a dan bayan nan ya bushe ya kasance su Democrats su dawo kuma su ci gaba da samun galaba a fagen siyasa.
To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa kenan. Yanzu a madadin shi Dr. Nasir Damowa da Daniel Brown da suka taimaka wajen hada wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.
A gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakon da kuma sauraro kuke aika mana ta email.
Yau tilin zai fara ne da ra'ayin haɗin gwiwa daga Aliyu Muhammad Dan Fulani Maradawa da Babangida AA Dogo Zurmi jihar Zamfara Najeriya. Masu cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Hakika muna addu'ar Allah ya sa ziyarar da Minista Blinken ya kawo kasar mu Najeriya ta zama silar samun saukin matsalolin da kasar mu take fama da su, kama daga tsaro, ilimi, kiwon lafiya da dai sauransu. Ra'ayi na gaba shi ma na haɗin gwiwa ne daga Babangida Mamman Bandi da Iliya Mai Shayi Garkin Daura. Masu cewa salamu alaikum VOA Hausa. Yau take ranar makewayi ta duniya kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. A madadin wannan rana muna kira ga al'umma da su tashi tsaye wajen gina masai domin kawo ƙarshen yin ba haya a fili, wanda hakan ke kawo yaɗuwar cututtuka da yawa. Shiko Mahmud Salihu kauren namo da cayaki. Muna ƙara jaddada kiranmu ga gwamnatin jihar mu ta Zamfara da ta yiwa Allah ta buɗe hanyoyin sadarwa a ƙananan hukumomi 13 da ta sa aka rufe, kasancewar babu wani alfanun da rufe layukan sadarwa ke da shi. Hasali ma matakin ya ƙara jefa al'ummomin yankunan cikin mawuyacin hali, ya kuma taimakawa 'yan bindiga su ci gaba da cin karensu babu baka ba tare da duniya ta sani ba.
Madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya je Najeriya jiya Alhamis, kasar da tafi yawan al'umma a Afirka kuma babbar kasar ƙawancen Amurka a nahiyar. Ziyarar Blinken ta kwanaki biyar a kasashen Afirka na zuwa ne yayin da rikici a Sudan da Habasha ke ƙara tsananta. A wannan satin ne gwamnatin shugaba Joe Biden ta sanar da cewa Amurka ta kudura aniyar ƙara yawan rigakafin COVID-19 da ake sarrafawa zuwa fiye da $1 billion a shekarar 2022. Wannan kudurin ƙarin na zuwa ne a lokacin da 'yan majalisar dokokin Amurka ke jefa ayar tambaya akan rashin daidaito wajen rabon rigakafin da kuma yin rigakafin tsakanin kasashe masu ƙarfi da marasa ƙarfin tattalin arziki. Jami'ai a Belarus sun tada wani sansanin 'yan gudun hijira da ke bakin iyakar kasar da Poland, wurin da matsugunni ne ga dubban 'yan gudun hijira da ke fatan shiga kasashen tarayyar Turai ta Poland.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirin mu na dare misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni ya ma injiniyan mu na yau. Ministar Phil Hashin Gumin da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakacin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.